Et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalma Si Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 9 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa wani mai fashin baki ya yi bayani kan rikicin Rasha. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyin na kan gabatar. Za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. An ci gaba da kwashe farar hula a yau Asabar a sassan gabashin Ukraine da yaƙi ya daidaita kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa, inda dabban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin Rasha na bazata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya su mai da martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasar Kramatorsk a jiya Juma'a. Yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakarun Rasha suka aikata. Yana kuma fatan zaburar da ƙasashen yammaci da ke goyon bayan Ukraine da su ƙara ƙaimi wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta. A wani jawabin bidiyo da ya fidda a cikin ɓacin rai, Zelensky ya ce duk ƙoƙarin ƙasashen duniya zai mai da hankali ne akan gano kowane minti waye aikata wani abu, waye ba da umarnin, daga ina makami mai linzamin ya fito, waye kai shi wurin, da kuma yadda aka cimma kai harin. Rasha dai ta musanta cewa ita ta kai harin, haka kuma ta zargi sojojin Ukraine da harba makaman don ɗora laifin kisan farar hular akan Moscow. Wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Rasha ya yi cikakken bayani akan yanayin yadda makaman ya tashi da kuma wurin da sojojin Ukraine suke don ƙarfafa muhawararsu. Masana daga ƙasashen yammaci da kuma hukumomin Ukraine sun dage akan cewa Rasha ce ta harba makaman mai linzami. Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada ƙuri'a akan ƙudurin yanke ƙauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada ƙuri'ar. Ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya Juma'a ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kaɗa ƙuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kaɗa ƙuri'ar ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta saɓawa doka, saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da zaben fidda gwani ke karatowa, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙara fuskantar rikicin cikin gida a jihohin ƙasar. Abinda wasu ke gani ta yiwu ya kawo cikas a jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rigingimin cikin gida a jam'iyyar a wasu jihohi irin su Kano, Bauchi, Ogun da sauransu sai ƙara faɗaɗa yake. Akan haka, na tambayi shugaban jam'iyyar na ƙasa, Sanata Abdullahi Adamu, ko ta yaya zai fuskanci wannan ƙalubale?
Rigiman Kano rigima ne wacce ban cika son yi magana a kanta haka a rariya ba, saboda Kano yana da muhimmanci, na da kima. To amma abin da adamin gaida kenan, wani lokaci ka ji da daɗi, wani lokaci ka ji da ba daɗi. To amma tubar gaskiya da Allah, za mu samu maslaha a safiyan Kano da kyaji take magana kafin lokacin zaɓe, saboda banda abin da muka yi na kwamiti ɗinmu na sasantawa da aka kafa, magabatan jam'iyyar da dama sun yi yunƙuro yanzu.
Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin inda rikicin cikin gidan jam'iyyar APC ke ƙara damarmalewa.
Sunana Zaidu Bala Kofa, sabuwar birnin Kebbi, ina cikin matasan da kai ma jam'iyyar APC hidima. Rashin da muka kama samu na wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar Kebbi suna komawa jam'iyyar PDP, gaskiya abin bai da dace. Waɗannan matsaloli da sun kai faruwa a jihar Kebbi mun san da cewa sun samu asali ne tun daga zabukkan ward congress na mazabu zuwa local government zuwa jiha, har sun jam'iyyar APC ta rabo bangare guda biyu a jihar Kebbi da bangaren mai girma gwamnati Sanata Abubakar Atiku Bagudu da bangaren Sanata Adamu Aliyu.
To ko ta yaya masana kimiyyar siyasa ke kallon irin wannan caccanza sheka da ƴan siyasar ke yi a daidai wannan lokaci? Dr. Abubakar Umar Kare babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Ni a gani na irin abubuwan da suke faruwa na canza sheka da ƴan jam'iyyar APC suke a jihohi irin su Kebbi da Kano da Bauchi da sauransu abu ne wanda ba makawa sai ya faru. Da waɗansu masu burin ganin cewa sun ci gaba da samun fada a cikin jam'iyyar suna ga cewa yanzu ba su da gurbi a jam'iyyar, sa'annan kuma za a iya cewa aski ya zo gaban goshi a halin da muke ciki yanzu. Ƙasa da watanni biyu kenan da lokacin da hukumar zaɓe ta ware akan cewa za a kammala zaɓukan fidda gwani a miƙa sunayen 'yan takara. To su waɗanda suke fita ɗin a zahiri ganin suke cewa ba su da wani gurbi a jam'iyyar APC.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A ci gaba da kawo maku fashin baki kan yakin da Russia ke yi da Ukraine mai samun goyon bayan yammacin duniya. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi mai fashin baki Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayar da ke Kano, wanda ya fara da tambayar sa mafita sai ya ce,
in ka dubi usulin abin da ita kanta Russia take cewa ba ta yadda ba har ta kai ga wannan, shine ba ta so Ukraine ta shiga NATO domin za a samu makamai to masu cin gajeren zango a kai mata har iyakarta. Kuma ka duba ita Ukraine a tsarince a inda take, tana kusa da bangaren Moscow ne, wanda kuma wannan bangare na Moscow kusan fiye da kashi 60 zuwa 70 na Russia a wannan bangaren suke. To ga wannan in ba zama aka yi ba yanzu a ce diplomasiyyar ta kai ga an shawo kan Ukraine, kuma ga matsin lambar Russia an shawo kanta ta amince cewa ba za ta shiga wannan kungiya ta NATO ba, to shi ne kawai zai isa a samu kawo ƙarshen wannan abu. To kaga idan aka samu wannan, su kamar su Turkiya din suka shiga, ita har aka samu Ukraine ta yadda da wannan, Amerika kuma ta samu hanyar fita daga cikin abun, kasashen Turai su ma suka yadda da wannan, za ka ga an warware shi ta diplomasiya ba tare da an kai shi. Amma idan ya je har zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, to tunda suna da kujeran naki, Rasha tana da shi, Chata tana da shi, Amerika tana da shi, Burtaniya tana da shi, su wa'annan ƙasashe guda biyar kowace ka taɓa za ta iya cewa ba ta yadda ba.
To Profesa, ta fuskar diplomasiya fa akwai wani garan bawon da kasashen Afirka musamman Najeriya za su yi watakila ko wata dama da za su iya samu misali a sakamakon wannan rikici?
To babban dama da za su dai shi ne kamar an zo zauren Majalisar Ɗinkin Duniya babban zaure, a nan za su tashi su yi maganganunsu wanda zai nuna ba su ji daɗin wannan abu ba, kuma su yi ƙoƙarin yadda za su jawo hankalin manyan ƙasashen su ga cewa an warware wannan takaddama musamman ta cikin hanyar diplomasiya da siyasa, domin abun kuma ai yana da tasiri misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai, wanda dai daga ƙarshe kamar yadda Hausa suke cewa idan giwaye biyu suna faɗa ciyawa ce za ta sha wahala.
Profesa Kamilu Fage kenan a hirarsu da Mahmud Ibrahim Kwari. A shirinmu na gaba za a ji ragowar wannan hirar, yanzu kam ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da rediyo amfani. Shin asalin mutumin wani gari ne? Kuma yaya batun iyali? Shin da me al'ummar jamhuriyar Nijar za su fitunawa da shi? Masu tambaya kwamrar kaka mai yidi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi gare mu Bukar. Idan masu tambayar kwamrad kaka mai yidi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare, ga ansar da wakilin mu a Maradi Mansur Sani ya samo daga wani dan uwan marigayin kuma shugaban rediyo amfani a Maradi Bula Maligari, wanda ya ce
Alai Mansur an aihi Alhaji Gare mu Bukar ranar 2 ga watan 2 na shekara 1959 a garin Maine Sorowa. Alhaji Gare mu Bukar dan kabilan Barbare ne ake cewa, don Alhaji Gare mu Bukar Barbare mutum ne na kasar Maine Sorowa, kuma dan gidan sarauta ne na Maine Sorowa. Alhaji Gare mu Bukar ya rasu ya bar mata 2 da yara guda 6. Ya cikin yara guda 6 babban namiji ne, sauran karnan shi ƴan mata ne.
Bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami-dami ya yi kahin girma har ya zama fitaccen mutum.
Alhaji Gare mu Bukar dai a takaice ya yi lakwal na ƴan jarida. Don kushi jarida karanta shi ya yi, bayan shi ya yi karatu diya na karin ilimi sahu-sahu, kuma ya zo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1999 shi ne ke sahun gaban 'yan jaridar Nijar, wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Nijar. Dan da duk wahalan girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma bayayi ba, tun da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya, duk da haka bai taba fasawa ba, ci gaba yake hal abubuwa suka girku. Don iya cikin 'yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiya ma a kasan nan.
A wani irin matsayi ya riƙa ku a ɓangaren gwamnati ko siyasa ko wani abu?
Alhaji Gare mu Bukar a ɓangaren siyasa ya zama kwansaye na gunduma Maine Sorowa, ya zama deputy national na ƙasar Maine Sorowa, ban da ɗan majalisar dokoki kenan. Alhaji Gare mu Bukar ya zama ɗan majalisar dokoki na gunduma Maine Sorowa, kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma Maine Sorowa kan kanshi wanda ake ce ma kwansaye. Bancin haka Alhaji Gare mu Bukar ya zama shugaba na radio na gwamnati bangaren Damagaram da Doso.
A bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa ga cin kafuwar gidan radio amfani da ina da ina ke da wannan amfani, kuma wani irin tasiri amfanin ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu?
Kasan na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda in ba a shirye ba kake baka iya yin jarida, kai in ba namijin kirki ba ne baka iya yin jarida, kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida, paske ita jarida tana da wannan abubuwan. In ya zamanto kai kasashen mutum ne, zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza ko a maka kaza, baka iya yin jarida ko ma gida ka zamna. Mutum ne wanda a tsaye yake, komin ɗacin abu in gaskiya ne zai a yi shi. Kuma Alhaji Gare mu duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi baka jin halaƙar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi. Kuna da ƴancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku ƴanci ku yi. Shi ma ya yi siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake yi, bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci. Kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin, duk abin da yake na jarida ne, in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan, don saboda mutane su ji menene ko me ke kasancewa.
Da ina da ina radio amfani ta tasiri a kasar Nijar ta dalilin Gare mu Bukar ya kafa ta, kuma ni za a iya cewa ko da yanzu da bayan ba ya rayu za a iya cewa amfani tana nan menene mutanen ma Niger za su kalla su tuna gare ma.
Ka san lokacin da aka fara girkin amfani a cikin Niger musamman mata maradi wannan shekara 1999 aka bude ta kafin ita an bude ta yame wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyar nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jahar da aka zo aka girga ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jahohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da talabijin da yawa wanda program nan yame ne duk duniya da duk ƙasa ake jin shi shi duk wuri in yazo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma Alhaji Grim mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da Allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abun nashi ne amma shi zai tambaye ka kai wane in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ai wani abu zai ce kai wane ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya yi shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin Alhaji Grim wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa nashi ne lalle Alhaji Grim Bukar ya bar mu yanzu abun sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yayi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne
to menene al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a cikin me za su kallo su ce lalle Grima yayi wani abu a Niger
ai Alhaji Mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kaso ai menene ya kiyasa da ya bude ma ɗan jarida ai wannan burtali ne aka bude ma ɗan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama radata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yayi tunda ya san wata ranar ba zai kwana a gidansu ba
wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a ƙasar ne
kusan in na faɗi kaka ce dan mai gidana ne Alhaji Grim Bukar a dan jarida mai zaman kanshi a Niger ba ai kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba ai kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta yayi nisa sai dai Allah ya bashi ladan
sai kuma tambaya kan tarihin Lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan Malam Yusuf Bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na Cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar kwanan baya
Frederick John Eltwe Lugat an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yake amma shi mutumin Ingila ne sannan da ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugat wanda sai ne na wato kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India a nan da kuma ya haifi Lullugar a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858 sannan shi Lugar yana daga cikin mutane yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin yin na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928 sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912 sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919 an kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Nigeria shine George Goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906, sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Delcy Lugard, wannan inda ta takaitaccen tarihi, kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya, ya zauna a Afirka ta yamma, ya zauna kuma ƙasar Hong Kong. Wannan shi ne dalilin da ya bada damar da aka kawo shi Najeriya. Yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi a shekara ta 1914, akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci, zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. Mutane suna tafiya daga arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudu. Mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin Najeriya ta fuskar kasuwanci. Sannan daidai da jihadin Shehu Dan Fodiyo sai da ya kai wurin kafa daular Ilorin. Saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da Lugard bai hada arewaci da kudancin Najeriya sun zama Najeriya ba, da Najeriya dama tana gab da za ta hade a matsayinta na ƙasa guda. Amma wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya da tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Delcy Lugard.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wakilinmu a Maradi Mansur Sani da wanda ya bayar da umarni Haile Haile da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar PSG ta ƙasar Faransa ta sha alwashin biyan kuɗi a ƙasa harfan miliyan 150 na rattaba hannun sabon kwantiragin shekaru biyu domin ci gaba da riƙe shahararren ɗan wasanta Kylian Mbappe ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 23 zai ƙarƙare wa'adin kwantiraginsa da PSG ne a wannan bazara, kuma tuni da ya cimma yarjejeniyar kuɗi da ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain watanni da suka gabata. To sai dai kuma PSG ɗin ta lashe takobin ci gaba da riƙe ɗan wasanta, kuma a shirye take ta yi masa ta yanzu zurutun kuɗi harfan miliyan 21 na gundarin albashinsa a shekara. To sai dai rahotanni na bayyana cewa duk da wannan tayin ana ganin ɗan wasan ya fi sha'awar komawa Real Madrid. Fafutukar ƙungiyar Manchester United ta Ingila na samun shiga gasar cin kofin zakarun Turai ta baɗi ya haɗu da ƙalubale a yau Asabar sakamakon kashin da ta sha a hannun Everton da ci ɗaya da nema a wasan Premier. Wannan ya sa mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Ralf Rangnick ya zargi 'yan wasan da rashin kuzari da kwazo a wasan, lamarin da kuma ya sa ya fito ƙarara ya ce san ƙungiyar ba ta cancanci shiga gasar ta baɗi ba. Everton ta buga wasan ne na yau alhali tana kokawa da ajin ficewa daga gasar ta Premier bayan kashin da ta sha a hannun abokiyar gwagwarmayar ta ajin wato Burnley da ci 3-2 a makon da ya gabata. Rangnick ya caccaki 'yan wasan nashi da cewa san ba su nuna wata alama ta kwazo ko kudurin samun nasara a wasan ba, wanda ya ce kuma hakan ya nuna rashin bukatar su na karkare kakar wasannin ta bana a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar Premier wanda zai ba su damar shiga gasar zakarun Turai mai zuwa. A ɗaya ɓangaren kuma kungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta sauke fushin kashin da ta sha a makon da ya shige har sau biyu tare da lallasa Southampton da zunzurutun ci 6 da nema a yau. A makon da ya gabata da Chelsea din ta sha kashi a cikin gidanta a hannun Brentford da ci 4-1 a wasan Premier. Kano kuma ta sha wani kashin a hannun Real Madrid da ci 3-1 a gasar zakarun Turai shi ma a cikin gidanta. To sai dai tun kafin soma wasan na yau, mai horar da 'yan wasan kungiyar Thomas Tuchel ya bayyana cewa suna cikin jimamin koma bayan da suka fuskanta a makon jiya, wanda ya ce suna kokarin yin gyara sakamakon kuma shine hushahushin akan Southampton da ci 6 da nema. Sakamakon wasan dai ya sa Chelsea din ƙara gyara zama a matsayin ta uku a saman teburin gasar ta Premier, yayin da babbar abokiyar takarar ta na kasancewa cikin kungiyoyi hudu a saman teburin gasar wato Arsenal ta sha kashi har sau biyu a jere. A makon jiya Arsenal din ta sha kashi a gidan Crystal Palace da ci 3 da nema, yayin da kuma yau Asabar Brighton ta bi ta har gida ta doke ta da ci 2-1. Wannan kuma ya sa Tottenham da ta lallasa Aston Villa da ci 4 da nema a yau Asabar, ta haye ta zuwa ta 4 a tebur da maki 57 a cikin wasanni 31, yayin da Arsenal din take ta 5 da maki 54 a cikin wasanni 30. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
A gaishe ka, yanzu kuma lokaci ne na sauraron tasirin Azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan.
Sunana Malam Ibrahim daga kuma su Ghana, masallacin Malam ya Musa. To mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu. To masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah. Azumi dai ni faidan da naji shi a cikin jikina saboda gaskiya an kai azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kaman ya karu ne, kana jin sakiya a jikinka. Indai kana azumi sakaninka da Allah fi sabilillah zaka ji kaman ya kara ma Allah lafiya. Abubuwa da kake jin shi na ba daidai ba a jikinka zaka ga ya sake, especially ma balle ka amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko kokokoti. Wallahi alhamdulillah mu da azumi muna gode ma Allah kwarai-kwarai, yana kara mana lafiya, muna sakiya. Inda haka ma zai tafi da kullum mun gode, amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kwarai. Fiskar ibada da imani wallahi yana sake ka kwarai-kwarai, don zaka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma, yana kara ma kwarjini da himma, kana kaman barkai kaman ka kara ma fiye da da kaman kai kai sace kana kaman kai an wuce an barka, shi yasa yana barkai ma kana kara kwazo a kai wannan din insha Allah.
Sama kuma shi Ghana wurin ibada, ni abin da zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih, Allahu akbar, abu ne da yake daga shekara she shekara, shi yasa in yazo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to she yawancin rai ni abin da zan ce kenan. Allah ya saka da alheri.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Ibrahim Muntari Ali. Gaskiya azumi wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi, kuma azumi akwai albarka, akwai rahama, sannan akwai gafara a ciki. Sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi, in zai tafi kuma ana cewon shi. Shi yasa azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki, saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a taƙaice.
An ci gaba da kwashe farar hula a yau Asabar a sassan gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar kisa aƙalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa, inda dabban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin Rasha na bazata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya da su mai da martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasan garin Kramatorsk a jiya Juma'a. Yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakarun Rasha suka aikata. Yana kuma fatan zaburar da ƙasashen yammaci da ke goyon bayan Ukraine da su ƙara ƙaimi wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta. Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan ƙudurin yanke ƙauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da daddare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kura'ar, ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya Juma'a ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kaɗa ƙuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata a wani zama na baya. Mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kaɗa ƙuri'ar a matsayin wadda ta saɓawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.